sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. Gwamnatin Kamaru ta bayyana cewa an saki fiye da mata 30 da yan aware suka sace don kin amincewa da bada haramtaccen haraji. An ɗauki matan ne a garin Babanki da ke arewa maso yammacin Kamaru mai arzikin noma da ke da iyaka da Najeriya. Yan awarin kan karɓi haraji wata-wata daga yara mata da ma maza manya. Sukan aza harajin kan masu zawarci gabanin su yi aure. Kazalika sukan ɗaura wa iyalai harajin $1,000 kafin binne 'yan uwansu da suka mutu. Wasu daga matan a jiya Juma'a sun shaida kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewa an azabtar da su lokacin da suke hannun 'yan awarin. Ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan'adam a Zimbabwe sun sa kafar wando ɗaya da hukumomi bayan shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa ya yafewa dubban fursunoni ciki ko har da mutane masu hatsari waɗanda aka yanke hukunci don laifukan fyaɗe. Lauyoyi da masu kare 'yancin ɗan'adam na cewa da bai dace a saki waɗanda aka ɗaure don laifin fyaɗe ba, don an zayyana laifukansu a matsayin laifuka na musamman waɗanda ba su cancanci ahuwar shugaban ƙasa ba, kamar yadda aka bayyana a dalilin yi musu ahuwar daga gwamnati. A makon jiya jami'an gwamnati sun saki fursunoni 4,270 waɗanda suka samu ahuwar shugaba Mnangagwa da zummar rage cinkoson gidajen yari 47 na ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da yara sun tunzura aino biyo bayan zanta da wani gidan talabijin na ƙasar ya yi da musamman wasu fursunoni hudu da aka sake kwanan nan, inda suka ce suna cin sarƙa ne kan laifukan fyaɗe da suka aikata. A zantawa Famila Musinwa ta ƙungiyar yiwa yara adalci ta ce waɗanda aka ɗaure don aikata laifukan fyaɗe a lokuta daban-daban ba su cancanci ahuwa ba, don ya dace a bar su kammala zaman ɗauri da aka musu. A sanadiyar shiga tsakani na ƙasar Oman, an yi musayar sake ɗan diflomasiyar Iran Asadullah Asadi da aka ɗaure a Belgium, inda ita ma Iran ta sake jami'in agaji ɗan Belgium da ta ɗaure Oliver Van de Castile. Ɓangarorin biyu sun tabbatar da aukuwar hakan. Asadi dai shi ne na uku mafi girman mukami a ofishin jakadancin Iran da ke birnin Vienna na Austria. An kama shi ne a ƙasar Jamus da zargin ya shirya ɗana bom ga masu zanga-zanga 'yan hamayya na Iran da ke gudun hijira masu suna Mujahideen Khalqi a birnin Paris a shekara ta 2018. Kotun sauraron miyagun laifuka Antwerp ta saurari karar da aka shigar ta Asadi tare da wasu abokan burminsa uku a watan Fabrairu na 2021. Kotun ta ki amincewa da kariyar diflomasiya da yake da ita, inda ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 20. Shi kuma jami'in agaji Oliver Van de Castile an kama shi ne a ziyarar da ya kai Iran a watan Fabrairun bara, inda a watan Janairu aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 40 da bulala 74 don laifukan da suka hada da leƙen asiri. Ƙasar Belgium da Iran duk sun ki amincewa da tuhumar da ake wa mutanen nasu, wato Van de Castile da Asadi, da nuna an shirya cajin ne kawai. An hana 'yan jaridar Taiwan biyu damar ɗauko rahoto a taron Majalisar Lafiya da za a yi a birnin Geneva wannan mako, duk da tantance su da aka yi. Wannan ya sa masu kare 'yancin 'yan jarida suka yi zargin matsin lamba ne daga ƙasar Sin ya haddasa matakin. A ranar Litinin, an hana wakilan kamfanin dillancin labarun Taiwan da suka hada da Judy Tsang da Tian Hsiju daga ɗaukar rahotanni a taron Majalisar Lafiya na 76 da Hukumar Lafiya ta Duniya ta shirya. Duk da mako ɗaya gabanin nan an tantance su da amincewa su shiga don ɗauko rahotannin. Wannan shine sabon matakin da Majalisar Lafiyar ta ɗauka na hana 'yan ƙasa da 'yan jaridar na Taiwan samun damar ɗauko rahotanni, wanda ya saba da ƙa'idar aikin jarida da siyasar duniya. Ƙungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta komai da ruwanka ta ce tun 2017 Majalisar Lafiyar ke hana 'yan Taiwan ɗauko rahotannin. Majalisar Lafiyar ta ma hana ƙasar Taiwan shiga taron na bana. Wakilan kamfanin dillancin labarun na Taiwan Tsen da Yitsuju sun rubuta labari kan abin da ya faru da ruwaito wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna hakan matsin lamba ne daga Sin, inda suka ce jami'in ya ce sun san komai.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba yanayin tsaro da kuma yadda ake sa ran zai kasance tsakanin sabuwar gwamnati mai zuwa a Najeriya. Da yake jibi Litinin ne, idan Allah ya kai mu, za a samu sayin gwamnati daga shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari zuwa shugaba mai karba wato Sanata Bola Ahmed Tinubu. Shin mai ake sa ran makomar tsaro a Najeriya zai kasance karkashin sabuwar gwamnati? Yaya kuma dangantakar tsaro zai kasance tsakanin sabuwar gwamnatin Tinubu da kasashen Turai da Amurka? Domin jin cikakken shirin, sai ku kasance da mu. To madalla, da yake jibi Litinin, idan Allah ya kai mu, sabon zababban shugaban Najeriya Sanata Bola Ahmed Tinubu zai sha rantsuwar kama aiki. Tuni kuma Amurka ta turo jami'anta na mutum tara da za su wakilce ta, a ciki har da babban hafsan hafsoshin rundunar mayakan Amurka da ke nan Afirka, wato AFRICOM, General Michael Langlong. Na tuntuɓi tsohon babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya, General Yakubu Usman, ko ta yaya ake kallon haka?
Kuma ina ganin kaman yadda sauran kasashe suke da sha'awar su hada kai da Najeriya, kaman su China ko Russia ma zama tana so ta yi harka da Najeriya, saboda haka su ma America ba za su ja da baya ba, dole ne su nuna su ma suna da sha'awar tafiya da Najeriya. Sannan maganan ka kuma ta biyu akan zaman tare da muke da America, musamman kaman wajen horon sojojin mu da kuma taimakon mu da kayayyakin tsaro, lallai kam tunda su so ma nuna cewa har suna aiko da shugaban sojojinsu na Afirka a nan Najeriya zai zo wannan taron, lallai ya nuna cewa suna da so mu haɗa gwiwa domin mu kare ƙasarmu a cikin maganar zaman tsaro. Abinda ya kamata mu yi shi ne sai mu karɓe su da hannu biyu, amma kuma mu riƙa tsara muna duban bakin gatari domin mu san yadda za mu tafiyar da su. Domin an ce maka idan mutum ya zo wajen ka ya ce maka ga abu kaza, to sai kai hankali kai hatara tukuna ka tabbatar da cewa wannan tafiya wanda zai amfane ka ne kuma zai amfane su. Kuma na san dai tunda sun zo mana da kyakkyawan hali ne, sai mu kuma karɓe su da kyakkyawan hali, mu tabbatar cewa tafiyan da za mu yi da su zai zama mai alheri mu da kuma su.
Yanzu kuma bari mu yi wa waye adan tafiya. Ganin cewar batun tsaro shine babban abin da gwamnatin Buhari ta wata rakawa alƙawari kuma ta yi kamfen da shi, inda suke ganin cewar batun wannan tsaro ne masu talakawa suka amince mata suka kuma zaɓe ta akan karigar mulki. To shin an cika wannan alƙawari? Ga masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Alan, duk yadda Malam Hassan, duk yadda mutum yake so ya yi wa shugaba Buhari uzuri na cewa lokacin da ya yi alkawuran nan na dakile rashin tsaro da ke damun kasar nan, akwai abubuwa da yawa da ba su bayyano kansu ba, kaman ta'addanci da hare-hare da ake kaiwa mutane a gonaki, ake kaiwa mutane a ƙauyuka da sauransu. Lokacin da ya zo mulki, abin da ya fi addaban mutane shi ne ta'addancin Boko Haram. To ya fara samun nasara, an samu kuma an ga maslaha a wurare daban, amma abubuwa gaskiyan abin shine yakin nan da Boko Haram gaskiya bai kare ba. Boko Haram suna nan, suna ta'addanci, suna tadawa mutane hankali, ko da yake ya dan ragu ga yadda muke jin su a labarai, amma dai har yanzu ba dakile su ba. Kuma wasu abubuwa sun fito da ya nuna gigi a cikin tsari da kuma hanyar fuskantar wannan abin, wato abin da ake kira strategy na yaki da ta'addanci da kuma rashin tsaro. Abubuwa sun karu a kasar nan, tun ba ma wajen aikin sace mutane da garkuwa da su, addaba mutanen ƙauye da manoma da dai sauransu, abubuwan nan sun karu. In ka duba jihohi na sashin kasar nan na arewa maso yamma in ka hada da makwabtansu kamar su Niger da sauransu abubuwan nan sun zo sun shiga ciki kuma ba alama shugaba Buhari ya samu ansa da zai bada ko kuma ya dakile wannan
daya daga cikin babban kalubalen da gwamnatin Tinubu za ta fuskanta shine dimbin matsalolin tsaro musamman na 'yan awaren Biafra da baya wasu jami'an Amurka na musu kallon masu fafutuka irin na siyasa. Akan haka na tuntubi Farfesa Kamilu Sanifage na Jami'ar Bayero wanda ke ganin cewa a halin yanzu fa kiɗi ya canja, don haka rawar ma za ta canza.
Wannan batu na ƙasar Biafra daman waɗanda suka goyi da bayan itu 'yan Biafra din masu yunkurin ɓallewa sun si propagandar ita IPOB ne, don haka ina ganin a yanzu da yanda abubuwa suke canzawa Amerika za ta canza matsayinta akan wannan abubuwa da suke faruwa a na IPOB, banda wannan shigowar kasashe kuma da yanda su kansu 'yan IPOB din suka farma mutanen wakilan Amerika har suka kashe mutum hudu, da kuma yanda abubuwa suke canzawa da wuri haka, da kuma yanda ita Amerika take son ta tabbatar da alakarta da Najeriya, duk wa'annan ina ganin zai sa a samu sassaucin matsaya akan ishi ita wannan rigima da take faruwa a cikin Najeriya musamman ta su 'yan IPOB din. Kuma wani dalili da zai iya sa ita kanta ƙasa Amerika ta canza matakinta shine yunkuri da gwamnatin Najeriya ta yi hukunta sa doka cewa 'yan IPOB 'yan ta'adda ne. Dama abin da yasa ita Amerika take fakewa da wannan cewa masu neman yanci ne, to tunda a dokance an zayyana su a matsayin 'yan ta'adda ne, to wannan zai daure hannun ita Amerika da kuma jami'anta, domin ba za su so su ga an alakanta su da goyon bayan 'yan ta'adda ba. Wannan zai ci karo da kudirin harkokin waje na Amerika, wacce take gwagwarmaya da yaƙi da 'yan ta'adda a ko'ina ne. To idan har muddin ta ci gaba da goyon 'yan IPOB din, abin da zai nuna za a samu tufka da warwara cewa a nan gashi tana sukan tana yaƙi da 'yan ta'adda a gurare daban-daban, kuma Najeriya tana goyon bayan wa'anda aka sa a 'yan ta'adda. To wannan na ganin duk zai kawo a samu canjin matsayi na Amerika akan batun 'yan IPOB idan aka rantsar da ita wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu.
Babban malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk na ganin cewar tsaro fa ba mabutu ne na alƙawari ba.
Assalamu alaikum. Wato Hassan, idan aka ce wato tsaro ya gaza, ba magana alƙawari ake faɗa ba. Kuma ba na jin ma Janar Buhari ya tsaya ya rinka lissafa alƙawarruka a kan tsaro. Ita maganar tsaro a cikin tsarin mulki take, da aka tabbatar da cewa ana kafa gwamnati ne don a yi amfani da ita, na farkon farko shi ne a tsare rayuwar da mutuncin da kayayyakin jama'ar ƙasa. To idan mutum ya kasa tabbatar da wa'annan, ba wai maganar karya alƙawari yayi ba, a mulki yayi wanda bai amfani ba. Duk ragowar abin da yake tunani yayi bai amfani ƙasa ba, idan bai iya rike shashin tsaro ya kare jama'a, ya kare dukiyarsu, ya kare rayuwarsu ba. Saboda haka sai a kalli shi Janar Buhari a lokacin shi rayuwar jama'a a kare take, dukiyoyin jama'a a kare suke, mutuncin jama'a a kare yake. To idan ka samu kaiwa kanka ansa akan wannan, sai kai masa hukunci akan me yayi a tsaro. to idan kuka ga abin inganta a tsaro ba, to kwata-kwata gaba idan abin da yake na mulkin sa ya fada warwas akan ababu ba amfani. To kuma kowa ya sani cewa a dai lokacin da Buhari ya hau akwai matsalolin tsaro, amma matsalolin suna wuri ɗaya ne, yawanci wuri ɗaya ko biyu za ka same su a wurin yan Niger Delta, za ka same su a wurin Boko Haram. Ya rinka fitowa yana fushi, yana fusata, yana cewa menene Boko Haram, bayan da za a yi sati ko kwanaki kaza ko wata kaza yana mulki a ce akwai wata Boko Haram. To a yanzu dai da muke magana da kai, har yanzu akwai Boko Haram, za a iya cewa an ci karfinsu. To za a iya cewa abubuwa sun faru da Boko Haram wanda a yanzu ba irin Boko Haram din da ba ce. Wasu sun zo sun karɓe ta, sun juya mata alƙibla.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, da abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari, shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka BOA da kuma gidan rediyon Bidin FM Sokoto. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. A yau shirin na da dan gari ya yi zango ne a garin da ake cin kasuwar sa cikin dare, wato garin Dange da ke cikin karamar hukumar mulkin Dange Shuni a jihar Sokoto. Shi dai wannan gari na Dange gari ne na Sulubawa, kuma yake cike da ɗimbin tarihi na sarakuna, sana'o'i da ma al'adu. Karin cika ku da surutu masu sauraro, domin Hausawa dai na cewa waka a bakin mu ita tafi daɗi. Domin shirin ya yi katarin tattaunawa da sarki na 12 na wannan masarauta, bari dai bakon namu ya fara da gabatar da sunansa.
Da sunana Bello Usman Dange, sarkin Borno Dange.
Mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan garin na Dange.
To tarihin Dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata, shine Dange dai gari ne wanda yake turankawa ka sarauta tai a halin yanzu ga sadda kuma faru. Ga da aka cewa mutanen da makwautan mu, mutanen da ƴan uwan mu kuma Sulubawa, lokacin da Malam Shehu ya zo su suka tarbe shi, kowa san dai kasar Hausa ko da shi to akwai mutane, akwai kuma waɗanda suke ƴan ƙasar nan waɗanda suke tare, amma akasarin su Sulubawa ne. To kuma shi Shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahilla ce na turanka, sai dai Sulubawa suka tarbe 100%, don ina uwan su na suka ba shi goyon baya sadda shi gonan. Ya kasance Sulubawa nan suka zama wakilai garai a nan gehen. Akwai Gobirawa, akwai sarakunan Rufa gani sun gewaye sarkin Musulmi, yana can sarkin Adar, sarkin Ardon Shuni, sarkin yakin Benji. Duk waɗannan mutane kakannin su suka contributing ma Shehu Usman ya yi samu sitalin gizin ƙasar Hausa. To saboda haka shi yasa da Shehu ya tuwe zauna ɗan ɗane Muhammadu Bello, saboda ƙauna da biyayya su Sulubawa ga ɗan uwansu, ba da iko ban mallanta su yake yi. To saboda wannan abin yasa su Sulubawa nan sai sun ka roƙa kamar da aka ba mu labari cewa don Allah don a ƙara zumunci, suna son Muhammadu Bello ya ba su ɗaya daga cikin dayanai su zauna da shi. To sai an ka ce Muhammadu Bello, sai ya ce to ga Mu'azu nan. To sai an ka kawo shi Dange. Kuma a lokacin da abinda an muhara a ce Dange, kamar yadda aka ba da labari, an ce muna nan dori rundawa runji su suke nan wurin. To amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda Sulubawa da kaitowa daga Nijar, Kamaru, ina da dabbobinsu, suna ratsawa ne zuwa wasu wurare na Afirka da sauran kasashe. To ka san dabbobi in sun kai yawa za a waye gari wasu ba su da lahiya. Sun haɗi, abin da aka ce ana gita haɗi. To yanzu ka samu wannan case waɗanda mutanen da annan dangi rubun dawa kenan su ka sau wannan bisat gare su. In sun ka sau su sai su yanke suna sai da nama. To da yake a shanun wannan lokaci an ce suna da yawa an kace. Sai a surut abin ga naman sai a tosa shi don kada ya lalace. Wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jan anguwa na tawari don an tara naman ya yawa ana gasawa bisa ga wannan ƙarhi. To sai an ka ce wani dattijo mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun ka ce naman ga da shi lalace ko roshi haka kulelaye shi ku mai faɗi ku zan shanya shi. Sai in sun kalele sun ka shaya sai ya ce to abi doge da da kowa jak kowa sai a lantata mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa ka ji inda kilishin dange ya samu.
Da yake garin dangin ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan sarakunan da suka jagoranci shi garin.
Ai kamar lokaci kamar yadda na faɗa maka Mu'azu dan Bello dan Shehu Usman shi an ka fara kawo sarkin Baunan Dangina. Bayan ne an yi sarakuna irin su sarkin Baunan Dahiru an yi Mu'azu an yi Hassan dan Mu'azu a wajen dai sarki 12 an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yanzu. Ko wani akwai wanda ka share shekara 30 shi yasa ka gaza ka ga kamar an ce 12 ka dibi tun sadda an ka faro da masu tsaya 12 wasu yawancin rai sun kai da yawa.
Kuma kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi
ne nan dange mutum wajen 6 sun kai sarkin musulmi sai ga nan dange sun kai to daga dange suka fitowa don akwai gidan Bello din nan shi ya producing din Mu'azu dan Bello wanda ya fara sarauta nan kuma da Mu'azu dan Bello ya gama sarkin Baura sai ku tayi sarkin musulmi. Hassan dan Mu'azu yayi sarkin Baura yayi sarkin musulmi sai Abubakar dan dange na shi an maga takardar sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu kuma ya yi sarkin musulmi kuma da dange hito macido duk ɗan dangina duk dange suke. To ka gani saboda ka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka yi ma mu a yi rimomi ka gane ko. To
shi wannan sunan na Baura da ake alakantawa da ita masarautar kamar ina ya samu asali.
To kamar yadda magabata sun ga muna abinda an ka ce Baura ɗin ga hilla ni ka bi wa nan masu shanu sun lubawa da sauransu. To in shekara ta kare ga kaka nan hili akai gaba ɗaya sun dawo sai a yi ta shaɗi ka san shaɗi. To shaɗi biyu na akwai sharu da muka ce masharu shi wannan sandata shi ko ga geza ta mai lauɗi ɗanya shi ko abinda aka ce mata Baura. To da an ka tashi tun da shi ba sun lube na ba Mu'azu balle a ce mai arko ko a bashi sunan sarautar sun lubawa sai an ce to wacce sarauta za a sa ba sai an ce to ai garin nan Baura aka yi wannan sadin a ce mai sarkin Baura.
Na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kamar me aka fi yi a wannan garin na Dangi.
To kahin da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kahin Dangi ta zama established. To bayan mutane sun taho lokacin shi Mu'azu dan Bello babbar sana'ar munan tuka ne da tuduna. Duk shi yadda ka biya kana ganin wuta ta tashi ana gashin waɗannan tuluna shi a babbar sana'ar mutanen Dange. Hausawan Dange shi suka yi gundawan Dange kuma kilishi suka yi amma dai Dange daga tukunya ce da tulu da shantulla. To kaji sana'ar mutane ita ce wannan shantulla da tukane sai noma. Akwai Hausawa da ka noma su abin mu zogara da koyi in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka yi lake ebur kamar yadda kowane wuri yake.
A duk yankuna da dama an san ana cin kasuwanni ne da rana ne amma kasuwar Dange da ake ci Lahadi da Laraba da dare ake cin ta
aka cin sa da dare a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutane kasan manoma na makiyaya na in sun ka tai da swahi wurin kiwo ko wurin noma sai ai azhur ko da ka isowa ka ci kasuwa la'asar ta yi sannan masu kawo kayayyaki a koren sai sun buge kayansu kamar gero dawa an burbagin nasu duka ya ayi waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakkuwa sai kaga ana ta hada-hada tsakanin la'asar to wannan zo kasuwa bai cewa ƙarfe 5 ya tashi tunda ya to hudu don bai sai da komai ba sannan wasu ƙauyukanmu masu bisashe ba su shigowa sai da daren inda suka koro su sai zuwa mareci 8 sai mangariba to kaga shi ya kawo latin shiga kasuwa da wuri-wuri shi ya kawo latin tashi ba wai ana yin shi bane don doka an kai a'a ko da mun ka tashi karcha din a haka da
mun ji irin dindinan abubuwan alfanin da ke tattare da ita wannan masarauta da magarin dangin da akwai kalubale watakil da garin yake fuskanta
to kalubale da muke fuskanta kamar da kaji na hada ma banda na zamani ba mu mukabalta wani abu banda wanda zamani ya kawo wanda ya kuma kowace kasa shina cikin wannan rashin zaman lafiya yana ciki inda an kai to muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta yan garin sun yi muna ritumin tsatse wuri-wuri gaskiya an maganar ruwa yanzu da sauki dole ko wallahi ko shanta na ruwa mutum kama dangi ya baka wallahi ma yake ba
masu waro saboda lokaci anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da dan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka da kuma gidan rediyon Bijina FM Sokoto a madadin kowa da kowa Aminu Alhussein Amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri